نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقوى masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa, da waɗanda za su kalle mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, mu ne muku sallama ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ga mu zaune a cikin makarantar mu Darul Hadisi Salafiya da ke namba 4 Madarkaci Road Gaskiya Layout Zaria jihar Kaduna a Najeriya. Yanzu da muke magana safiyar ranar Laraba ce, da daidai da 25 ga watan Rabi'in al-Awwal hijirana da shekara 1434, daidai da 6 ga watan Februari shekara ta 2013. Wannan zaman namu da muke yi mun yi ne sakamakon wata bukata da hukumar lafiya ta duniya ta aiko mana, wato WHO, ta hanyar ainihin waɗanda suke jagorancinta a nan Zaria da kuma ainihin jihar Kaduna, cewar suna so za su zo su ziyarce ni mu zauna ni da su. Ni kuma na ce gaskiya saboda Allah, matuƙar mutum jami'i ne na gwamnati kowane iri ne, su ba ni yadda in zauna da shi ni da shi akan wata magana da ta shafi aikin shi na gwamnati. Sai dai a yi a jama'a, a jama'ar ma kuma sai an sanya kyamara, sai an sanya na'urori na ɗauka, ba don komi ba, saboda idan har ya zama wanda yake zaune a kujerar mataimakin shugaban ƙasa irin architect Muhammad Lawal Namadi Sambo, zai iya yin ƙarya ga mutum iri na Muhammad Awwal Adam Albani Zaria, to ainihin babu dalilin da zai sa ainihin in sake yadda da wani jami'in gwamnati mu zauna da shi, daga baya ya zo ya yi ƙarya. Na'am, sai su ce to yanzu kenan ba Allah akewa ba jama'a akewa, sai mu ce yadda kai ma ba Allah kakewa ba jama'a kakewa, to mu ma jama'an ne muke so su ji su san me ake yi. Idan zai zama lokacin April election ya taho, mun zauna da Namadi Sambo akan yana neman mu bashi goyon baya, na ce mishi ba zai yi mu baka goyon baya ba, saboda nan muka zauna da kai a cikin jama'a ka zo kana neman ƙuri'ar jama'a akan kana son ka zama gwamnan jihar Kaduna, za ka taimaka musu da harkar ruwa da harkar ilimi, matasa a saman musu da ayyukan yi, sannan abubuwan da ya shafi hanyoyi, harkar tsaro, da kuma abubuwa waɗanda suka shafi harkokin lafiya. Lokacin da ka zama gwamna sai da na shekara guda ina son in yi magana da kai a waya, ban samu dama ba a waya, ba in ganka ba. A daidai lokacin da muka samu damar ganin ka, muka ɗibi jama'a muka tafi da su, akan a tunasarshe ka da wannan alƙawari abinda ka miƙe aje a ga mutanen Zaria kai ba Zaria ce matsalar ka ba yanzu kai abin da ya dame ka sabuwar Kaduna da kake ginawa har ka ce ni ma za ka ba ni fili in je in gina nace ba ni da bukata domin in ya zama a tsohon gari irin Zaria na kasa gina gida a wancan lokaci me ake tunani kuma in tafi sabuwar Kaduna wadda takaddar siyan filin kawai ba takaddar ba kudin filin ba takaddar form din ₦11,000,000 ce form din kawai ₦11,000,000 ne to nawa filin zai zama sannan ginin gwamnati za ta ce maka nace ni abin da ya dame ni shine ni ne na wuce gaba a wancan lokaci aka yi wannan alƙawari to ayi kokarin cikawa mutanen Zaria wannan alƙawari nace saboda haka ba za mu ainihin goyi bayan jam'iyyar PDP ba a mataki na zaben shugaban ƙasa da kuma mataki na zaben gwamna da na 'yan majalisu gaba daya yace yana roƙon to dan Allah kada in yi irin wa'azin nan da nake cewa kada a zabe su sai nace to gaskiyar lamari shi Albani ba mallakar kowa bane dan haka babu wanda zai iya ce mishi yayi wa'azi iri kaza kada yayi wa'azi iri kaza wannan shine ya ja bayan mun yi wa'azi mun ce kada a zabi jam'iyyar PDP daga ƙarshe aka juya maganar ta zama aka ce ni ne shugaban Boko Haram ni ne malamin su Allahu Akbar wannan ita ta ja jami'an tsaron Najeriya a ƙarƙashin shugabancin Hafiz Ringin a matsayin shi na IG da kwamishinar 'yan sanda na jihar Kaduna Bala Nasarawa da ainihin mataimakin shi shine area commander na nan Zaria mai gana aka kama ni aka tsare ni har tsawon fiye da watanni 2 bayan kotuna iri-iri waɗanda aka kai ni wanda har yanzu da nake magana kusan shekara 2 muna kotu da ni da gwamnatin Najeriya har yanzu ba abin da ya rage har yanzu sun kasa kawo hujjojin maganar da suke yi kuma sun ki janyewa wannan saboda mun zauna da ni da na Madisambo a ɗaki daga ni sai shi mun yi ainihin magana me kuke tunani idan da wannan maganar da muka yi ta mun yi ta ne a cikin jama'a me kuke tunanin da a kamera aka yi ta zai iya fitowa wannan ƙaryar aƙalla za a iya shaida don haka lokacin da zaben ƙananan hukumomin jihar Kaduna ya zo mutanen PDP suka aiko cewa za su zo muka ce muna maraba da su amma su zo a zauna a jama'a har aka yi tarurruka aka gama ba su zo ba mutanen CPC suka zo don haka duk wani wanda yake son ya zo ya zauna da ni wallahi kai ya ji ɗarɗar kar ya je ya kama ƙafa da kowa ya taho kai tsaye amma fa sai dai a yi zaman a jama'a amma in dai mu zauna ni da shi ne a idan shi yana da matsalar a san ya zauna da Albani to ni ba ni da matsalar a san na zauna da shi kowane iri ne ko karuwa ce ko kafiri ne kowane iri ne ni ba ni da matsalar zan iya zama da kowa amma za a sanya kamera a ɗauka za kuma a sanya rediyo sannan kuma za a sa lasifika kowa ya ji kuma za a kira jama'a kowa ya ji wannan ita ce sunna ainihin alqur'ani dangane da muqabala tsakanin annabi Musa da Fir'auna aka ce wa jama'a me hal antum mujtami'un jama'a za ku taru jama'a suka ce eh shikenan aka sanya rana aka taru saboda haka alhamdulillah wannan baiwar Allah ita ce jami'ar abin da ya shafi harkokin polio da ke karamar hukumar sabon garin Zaria ga kuma yadda kadiyar ta faru rannan wajen karfe 10 na dare sai aka yi waya aka ce wai an kawo min takardar gayyata ɗaya daga sabon garin local government ɗaya kuma daga Zaria local government dangane da me suka ce su ma ba su sani ba dan a gudun da na takardar suke da daddare na tashi principal ɗin makarantar nan kusan 11 na dare na ce ya je ya ɗauko min takardun kuma ya kawo min su har gida ya kawo min su da daddaren nan na bude takardun sai naga dukkan su goran gayyata ne na cewa za a yi taro game da harkar lafiya a ainihin Barewa College. Na farko ba su fada mana akan me za a yi taron ba. Na biyu taron ya zo mana a ƙurarren lokaci. Shin ba mu da ayyukan yi ne wanda yake har al'amari ya kai malami kawai sai a ce mishi ya zo taro wuri kaza? Sannan bai san akan me za a yi taron ba? Ma'ana rashin aikin yin malamai masu wa'azi har ya kai haka kawai koyaushe za ka iya sa musu su zo kawai? To gaskiya mu ba yara ne ga gwamnatin America wadda ita ce take da mallakar WHO ba. Mu ba yaran ta bane. Gwamnatin Najeriya da ma'aikatar ilimi mu ba ma'aikatanta bane. Mu su albani mu masu zaman kanmu ne. Saboda in za ka yi mu'amala da mu ba kawai za ka je ka sanya abin da ka so a san da ka so a inda ka so ba. Sai har ka tuntuɓe mu gashi rana kaza ta yi wuri kaza ya yi sannan ga abin da ba a tattauna. Domin ne ka shirya wa lokacin da ranar kuma ka shirya abin da za ka gabatar kuma ka shirya tambayoyin da za a yi maka. Amma ma'aikatar ilimi aka ce kawai tana gayyata wai za a wayarwa da malamai kai. Ma'aikatar lafiya za a wayarwa da malamai kai akan harkokin lafiya. Wane ɗan boko ne zai wayarwa da malamin musulunci kai game da harkar lafiya? Wane ɗan boko ne yake da wannan karatu? Sannan kuma wulakancin har ya kai ana tunanin cewa the new generation na malamai su ma gidadawa ne? Ma'ana dukkaninmu da muke wa'azi a wannan zamanin babu wanda aƙalla ba shi da digiri ɗaya akan harkar karatun boko. Dukkaninmu matasa da muke wa'azi, to duk mutumin da ya samu fannin digiri ƙwaya ɗaya aƙalla ya samu hasken wayewar kai game da duniyar boko. Me za ka ce za ka wayar mishi da kai? Ma'ana su abin da suke so su zo su tara mutane ku taho bagatatar a dunƙule ba ku san me za a yi magana ba. Kawai ku zo wai su faɗa muku ga abin da suke so wai a bari a je a allurar rigakafi. To allurar rigakafin shan inna na farko dai mun riga mun bayyana mun fa har yanzu ma ba mu lacca a kai ba amma za mu lacca a kai insha Allah. Amma abin da muke cewa shine allurar rigakafin shan inna ba mu yadda da ita ba. Hukumar lafiya ta duniya WHO ba mu yadda da ita ba. Hukuma ce ta Yahudawa waɗanda daga cikin manufofinta shine hallaka ƙasar Afrika, cutar da musulmi, amfani da talauci da raunin da musulmi suke ciki domin ainihin a cutar da su ta hanyar abinci da hanyar ainihin magunguna. To amma da yake ba a ba mu adalci ko ba a yi mana adalci game da waccan gayyata ba, kakan sai muka ji a tashar rediyo wanda ya kare report ɗin shine Malam Nura Ringin wanda yake wakilin BBC ne ya gabatar da ainihin cewa ga taron da aka yi kuma har ya sanya wani ba gidajen malami wai daga nan cikin Zaria yana cewa ai irin wannan rahoto da aka faɗi cewa duk duniya yau ba inda cutar shan inna ta rage daga ƙasar ainihin Nigeria sai Afghanistan sai Pakistan, ma'ana ƙasashen nan da ake musulunci sau da ƙafa. Abinda ake so a ce maka kenan nan ne kawai ya rage da allurar rigakafi. Don haka sakamakon haka wannan ba gidajen malami da aka samu ne shi a BBC yake cewa to a ce al'ummanka ne kadai suke da wannan larura, ai dole ka bayar da goyon baya a kawar maka da ita. To kaga irin waɗannan gidadawan irin su ne wai ƴan boko suke tunani har yanzu wai malanta ta takaito akan waɗannan ne waɗanda kawai za a yi pumping a faɗa musu maganar da ake so kawai shikenan su kuma sai a kara musu abin magana saboda ba ƙauye ne yana son ya ji muryar shi a rediyo ba gidaje ne yana son ya ga hoton shi a talabijin. To gaskiya tun daga ɗaya daga cikin wakilan su ya zo wurin nan a madadin su ka isar musu da sako cewa generation na malanta da ake da shi yanzu ba irin waɗannan gidadawan ne da yake tunani suna kudindina a tsoro ba, ba irin waɗannan ba ne. Don haka duk wani ɗan boko da zai nemi ya zauna da malami
ya san cewa wannan malamin ma dan boko ne sannan kuma ya san cewa malamin dan arabiya ne kari akan abin da mai yiwa shi wayi da shi idan kuma dan arabiya ne wanda yake tunanin zai zo ya barazana da wata rubabbiyar arabiyar shi to ya san cewa duniyar arabiya da dirasa islamiyya yanzu duniya ce ta bafi ta bincike ta hujja ta gwada karfin hujja da karfin hujja duniyar yanzu karatun arabiya da musulunci ba duniyar ta kalidanci bace yanzu duniya ce ta karfin dalilin ka kawai shine zai sa ainihin abika sakamakon wannan gaskiya saboda Allah muka ainihin ce da su baki mana adalci wajen wannan taro ba kasan sai ita wannan mata ta baza yaranta a cikin anguwannin muciya suna ci gaba da yin alamomin gidajen da suke da'awar su ne wannan polio na je ta aziyar wani dattijo da ya rasu sai na ga wasu mata rataye da wannan dan buta nasu na abin nan sai na ce musu ku ba za ku ji tsoron Allah ku daina wa Yahudawa aiki ba sai ɗaya daga cikin sai ta ce mu ba Yahudawa muke aiki ba ana taimakon jama'a ne na cece da Allah nan me kika sani kawai na dan baki naira 750 kina cutar da al'ummar ki baki sani ba da zaman ki kika a ɗakin miji kika sallar walaha irin wannan lokacin da hantsi da yafi miki alheri to ɗaya na zaune shi kuma shi ma sai na kira shi kai ne mai gidansu eh ma'ana kai ne shugaban cutar da al'umma to ka ji tsoron Allah wannan ina faɗin duk abin da ya kawo zuwa ga wannan zaman ne da suka koma sai suka je suka gaya mata da sai gaya mata dama ita tana son ta zo ta same ni a ta sa a samu mata kasar nace a'a al'amarin albani a buɗe yake in kaga kana jin tsoron zuwa wurin albani to ka zargi kanka mewa baka da gaskiya ne amma in kana da gaskiya ka taho makaranta ta ka taho gidana baka da matsala nace dan haka ku bata lambar waya ta ta kira ni aka bata shuru-shuru nace ni a bani tata na kira ta ne magana da ita wannan lambar waya ai hakuri saboda a tabbatar da maganar ne zan fadi gashi lambar ita ce 08039 67 45 1 sunan ta Hajiya Aisha ku tambaye ta an yi haka da ita ko ba ai ba ta ce za ta zo na ce babu laifi sai na ce mata amma ni abinda nake so in so samu ne ma shugabanninta ta hada ni da su mu yi magana ta ce madalla za ta hada ni da su za mu yi magana dan haka ta ce ta buga wa shugabanta ya ce ai shi dama yana so zai zo ya zauna da ni da shi na ce a zai yi ta bani lambar wayar shi ta ce sosai zai yi ta bashi lambar waya ta ta ce ƙarshe dai da ta bashi shi kenan ya bugo mini waya sunan shi Galadima shi kuma ga lambar shi ya bugo mini waya lambar shi ita ce 08037 37 4 da muka yi magana ya yi mini magana da turanci na amsa mishi ya ce yana so ya zo ya zauna da ni da shi mu tattauna sai na faɗa mishi waccan magana wadda ba sai na maimaita ta ba a yanzu na ce ni ba na zama da ni da wani jami'in gwamnati mu tattauna sai dai mu ainihin zauna a cikin jama'a saboda ni matsalata wato duk al'amarina na jama'a ne ko ma na yi a koyo zai fito sarari to gwamnatin farko ya zama a sarari ne saboda haka ya zo na ce kuma in zai zo ya kwantar da hankalin shi zai iya zuwa da kowa zai iya zuwa da ministan ilimi zai iya zuwa da commissioner a ministan lafiya zai iya zuwa da commissioner lafiya zai iya zuwa da ministan lafiya duka ya ce a to in abin ya kai haka sai ya neme su kenan na ce a'a ba ina cewa ina ce mishi ne kofa ta a buɗe take ni in zaka taho wurina matukar kai ba criminal bane matukar kai ba mugu bane matukar ba masharranci bane ka saki zuciyarka kawai ka taho ni ba malami ne na dariƙa ba ni ba malami ne na shi'a ba ni ba wani jami'in gwamnati bane, so baka da matsala ko kadai, in kaga kana da matsalar gani na to ka tabbatar da cewa matsalar tana komawa gare ka ne. In ma dai na farko baka sani ba, kaje sun ga maka wata magana, ko kuma kai mugu ne, ko kuma masharranci ne, ko kuma ba alheri a zuciyarka. Wannan ita ce kaida. Saboda haka muka sanya karfe 10 na yau, kuma karfe 10 na yau na gaya mishi cewa to amma fa ba ma yin African time. Yace ya yadda yace karfe 10 da rabi ba za ta yi ba sai yana wurin. Karfe 10 ba za ta yi ba yace sai yana wurin. Ma'ana tun kafin karfe 10 zai zama yana wurin. Karshe sakamakon wannan kun ga muna da karatu a makarantar nan. Both junior students and senior students gaba ɗaya muka dage makarantar gaba ɗaya. Muna da duk wasu activities muka dage. Kuma waɗanda muka yi waɗancan tattaunawa da su ga sunan manyan professors ne, suna da ayyukan yi amma suka taso suka bari. A wancan lokacin ba kumanta ba muka ce domin aiwa matsalar balance a ɗauko professor daga pharmacy, aka ɗauko shi professor ne kuma pharmacist ne kuma yana da special researches and lectures, seminars da sauran workshops akan wannan abin, right from the national to the international levels, shine professor Haruna Keita. Sannan muka zo aka gayyato ga abokin aikin shi professor Ibrahim Ahmad Aliyu, wanda shi kuma malami ne na musulunci kuma lecturer ne a bangaren shari'a da law. Ma'ana idan wancan ya duba mana abin from the scientific point of view, wannan kuma ya duba mana from the Islamic point of view, sannan kuma ya duba mana from the legal point of view, shin akwai wata doka ta kasa da ta tursasa cewa dole ka yadda ai wa ɗanka maganin wata cuta da ta same shi, ko kuma wata cuta da ake tsoron za ta same shi? Ya gabatar mana, ya amsa mana anan. Shin a musulunci akwai haka? Ya amsa mana anan. Ina fatan duk wanda yake sauraron wannan cassette din ya saurari kasusuwan da aka yi na baya. Kasusuwan nan suna nan a wadace a makarantar nan, ka zo, bai wuce naira 150 ba, CD player na DVD din zaka same shi. To sa'annan muka sake tambayar shi professor Haruna Keita from the scientific point of view, ya duba menene aka gano dangane da wannan allurai na rigakafi. To sa'annan kuma a sake duba mana a shari'ar musulunci ina matsayin rigakafi, to sa'annan ina matsayin ita allurar rigakafi. Abubuwa ne guda biyu amma ana kallon su kamar daya. Da wannan akan samu da ya dama daga waɗanda suke gidadawa ne na waɗanda ake cewa malaman musulunci, sai malami ya ce ai musulunci ya yarda da rigakafi. Na musulunci ya yarda da rigakafi shine ka sha magani kafin larura ta faru, amma wani irin magani? In aka gane maganin yana da illoli sakamakon masana, waramin ba masana sune professionals, to kaga yanzu musulunci kuma zai bada verdict cewa bai halatta ba saboda waɗannan matsalolin da aka gano. Don haka maganar da ake yi ba ana magana akan halaccin rigakafi ba ne kawai, ana magana dangane da waɗannan allurai na polio. To abin da muka aje a nan, a zo a yi zama na biyu bayan waɗancan tattaunawa da muka yi. Zama na biyun nan shi kuma a buɗe ƙofa ga duk wani professional. Likita ne kai? Pharmacist ne kai? Kuma wane iri ne? Dan jarida ne kai? A'a. Jami'an gwamnati ne daga ma'aikatan lafiya? Jami'an hukumar duniya ne ta lafiya, WHO? Kowa ya zo. Muka saka zama a nan. Babu wanda ya zo. To kuma su kuma da suka tashi saka zama, mu a shirye muke mu je zaman su a lokacin nan. Amma kuma sai suka saka zaman, sai suka ki sanar da mu sai da kawai a biyan kuɗi. Wanda da dama daga cikin mu ma wasu ba su samu labarin za a yi da takardar gayyatar ba sai bayan an gama taron. To shikenan, tunda suka ce za su zo nan wuri na, sai na ce a ni ba na zama da mutum ne da shi. shi galadima ya amsa mani cewa zai zo to kuma yanzu karfe 10 ta yi kuma ga mun ce ba mu African time mun yi ta buga wayar shi bai dauka ba mun yi ta buga wayar shi bai dauka ba karshe dai sai na buga wayar ita wannan wanda take ma'aikaciya ce ta karamar hukuma a karkashin ta ga wayar ta shi jama'a kashi kage yanzu wannan yana nuna yana amfani da wayar a yanzu to amma da zo mun tubugawa bai dauka ba da sai ya kira sai ita take ba mu uzurin cewa wai saboda abun wai yana da girma to shi ba zai iya zuwa ba sai an kara wa abun shiri wallahi ana faɗin magana professor abinna Ibrahim Ahmed Aliyu na tuna a waya sai da ya ce min amma mutanen nan za su zo nace za su zo ya tabbatar min za su zo yace ba za su zo ba nace za su zo saboda yadda muka yi magana da mutumin nan ban taɓa tunanin akwai uzurin da zai ainihin hana shi zuwa ba in ba uzurin da ya ci ran shi ba so da haka da dukkanin confidence kuma wai sai yanzu take cewa wai sai an sake shirya wani zaman na musamman to tsakani da Allah kamar yadda na faɗi a ɗazu yaushe ne malamai har suka zama marasa aikin yi kawai yadda duk lokacin da ka so za ka sanya musu abin kai da ka so at your convenient time amma su kuma ba su da wani convenience saboda haka wannan zaman da muke a yanzu kamar yadda na faɗi tun farko ba zaman mu bane ba mu muka kira wannan zaman ba su suka ce za su zo to tunda ku suka ce za su zo nan ita ce cibiyar da za a same mu nan ce makarantar mu to tunda ba su zo ba alhamdulillah ga manyan professors sun zo ga ainihin ɗaya daga cikin jami'an hukumar lafiya ya zo wanda yake wakilta karamar hukumar giwa kowannen su zai gabatar da kanshi sannan alhamdulillah wakilin tashar BBC Alhaji Nura Ringi gashi nan shi ma ya halarto kenan mu a wurin mu kaga taruwa gama haduwa domin me ga farfesoshi ga wakilan hukumar lafiyar su ma sun zo ga yan jaridu to mu kuma dama link din mu shine mu ne muke tare da grassroots mu ne waɗanda muke karantar da mutane a cikin gari mu ne waɗanda muke da alaka da mutanen cikin gari yanzu su professor idan suka shigo gari ma karatun su yayi yawa yadda mutanen gari ma da yawa sai sun duba dictionary kaga professor an yazo ta sa mutanen gari yana karatun yayi yawa to amma mu da muke kasa to shine kasa sai mu hadu da kasa to amma su suna can saman bakwai dan haka mu ne muke grassroots mu ne muke tare da talakawa da mutane waɗanda mun ja ABCD za su ƙara sa don sun ji karatun mai arhani amma waɗannan degree ɗaya degree biyu degree uku digirgir dingirewa har abu ya kai professor wata ma tsohuwa wata ce professor ba ta san mai ake nufi ba karatun ya yi mata yawa to kenan a shekun ga asali da wannan zaman nan ya kamata yanzu wannan makarantar tana tsakiyar cikin gari ne to yanzu ita kamata a zo a tattauna maganar nan yanzu duk matan aure da mazaje da saura kowa yana jin wannan karatun da ake yi to kun ga ashe da ababin adalci nan ne ya dace a zauna yanzu wancan taro an yi shi a Barewa College da yawancin mutanen Zaria ba san an yi ba amma yanzu mutanen Zaria da dama suna da masaniyar ana wannan sannan da dama yanzu nan akwai wakilai daga ko ina na bangarorin Zaria sannan kusan kowanne daga cikin wakilan nan yana da mata da yake karantarwa guda 50 zuwa guda 100 ashe idan hukumar lafiya tana da dalilan da za ta gabatar ina ga nan ya kamata ta zo ta gabatar da su to amma tunda al'amarin ya kai haka bayan mun yi wannan mu ma mun shirya za mu kira taro na malamai a zo a zauna da malaman a cikin malaman akwai malamin da ya yarda da allurar rigakafin shan inna dinnan da ake da sauran allurai na rigakafi ya kawo mana nashi dalilan idan kuma shi ba yi da ra'ayi a kai to mu muna da ainihin previous researches from the Islamic perspective muna da bincike waɗanda za mu gabatar mishi a matsayin shi na malami mu ba shi ya karanta amma ni a so na samu ne na so a ce hatta shi kanshi Dr. Nasiru Sani Barwa zo gurin nan dan haka ga Professor Ibrahim Ahmad Aliyu sai ni nace mishi da zai taimake ni ya bani ainihin lambar wayar shi in kira shi to da abin ni zai fi mini dadi kwarai da gaske yace shi ma kuma lalle zai ji dadi a ce Albani ya kira shi ya ainihin yi magana da shi to amma ba mu samu damar magana da professor ba har sai lokaci ya kure dan haka a yanzu taro yayi taro sai dai waɗanda suka ce mana za su zo din gaskiya ba shi ba su zo ba professor Ibrahim Ahmad Aliyu da professor Isa Abubakar da wakilin WHO da ke aiki a ƙarƙashin ƙaramar hukumar Gewa Local Government Malam Zakariya ko barka da zuwa Alhaji Nora Ringin BBC ce gaba ɗaya yau ta duro Darul Hadis Rigiji Gabje da insha Allah mune maka barka da zuwa Allah ya saka da alheri Professor Abu Ahmad Ali ina ga bari in baka fagen tukuna ka dan yi magana sai dai kuma da zan so ko wakilin lafiya ko akwai wata magana tukuna da zai yi ko dai a bari prof ya fara magana to insha Allah prof
na'am a'udhu billahi as-sami'i al-'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا يفرن تكي قري دلوك سنكماني دا aka gayyace ni kowane janibi ya gayyace ni nakan yi farin ciki hatta wanda aka yi a barewa baban da aikin yi ba an gayyace ni ranar talata kwana takwas kenan da aka yi wannan taro aka ce za a yi fara karfe 9 amma ni bar gaskiya ya aka yi ya aka yi ban samu takarda ba ta gayyata sai wajen kusan karfe 10 ina gani duk wani abu da nake na ce wallahi sai na je wurin dan saboda in je in faɗi ni abin da nake gani wanda ya saba ma abin da ake gawa mutane idan akwai hujja da dalili waɗanda suka fi ƙarfin nawa abin da nake gani din wai abin da nake gani ɗin ba wani ra'ayi bane na iska abubuwa ne da na karanta amma in na samu hujja cewa ba ita bace ko ba shi bane daidai ko gaskiya wallahi ashirin nake in dauka amma kuma wanda mun na zauna tare da su su ji tsoron Allah idan ni abin da na faɗa shine gaskiya sai watsi da wancan duk wani amfani da suke samu to shine yasa irin wannan taro aka gayyace ni bana wasa da shi kuma na halarci na wannan da aka yi a Barewa College din na iske limamai aka tara yawancin su ma limamai ne kuma har hudubobin juma'a ga su wajen ya kai wajen shafe 60 hudubobin juma'a kan folio wanda shehu malami na san shi da dan jimawa yana ma pathfinder aiki pathfinder an kafa ta saboda kayyade iyali kungiya ce ta America to yana musu aiki sunan shi Goni Muhammad Sa'ad Ingamdu to ya dan iya larabci haka shine ya dan shi shirya la'a huba da larabci wanda kila waɗansu ma daga alƙahira aka ɗauko su domin yanzu haka cibiyar wayar da kan al'ummar musulmi kamar yadda suke da'awa game da rage yawan al'umma ko kuma kayyade iyali ko kuma tsare iyali ko mene suka kira shi duk daye yana nan a cikin Azhar United Nations Population Fund kungiyar kula da yadda za a kayyade yawan jama'a a duniya wanda ta taso daga America ko karkashin majalisar dinkin duniya aka saka ta amma lokacin shugaban America Johnson ko Eisenhower aka kafa ta ya fara bada dala miliyan 10 ma a lokacin domin a ci gaba da bada taimako a kasashe masu tasowa don ba wata hanya da tafi tasiri da za su ci nasara illa bada taimako din nan so taimakon duk da suke badawa bala'i ne shi yasa Robert McNamara tsohon shugaban bankin duniya wanda ya taba zama sakatare na kasa na America Secretary of State ya resign saboda ya zama shugaban bankin duniya saboda abinda bankin duniya suke kukkullawa wajen taimakawa game da rage yawan jama'a domin a cikin wani tsararren shiri da aka yi a 1994 a karkashin hukumar tsaro ta America National Security Council ba dan kowa sai saboda yadda za a bullo mai yadda za a rage yawan jama'a a kasashe masu tasowa saboda haka su suke ganin ba abin da yafi wannan muhimmanci to bankin duniya yana cikin masu bada gudunmuwa akwai department guda da nakan samu report din su on population department wadanda suke bada kudi masu yawa dan a kago hanyoyi da dama masu tasirin gaske wajen hana daukar ciki wanda kuma kamar yadda likitoci suka yi bayani duk maganin daukar cikin da ya fi tasiri ya fi kowanne illa alal misali depo-provera wanda masana sun rubutu a kansa ni ba masani ba ne a nan fannin amma abinda na karanta shi ne Upjohn Company a 1974 su suka fara yin wannan allurar hana daukar ciki suka nemi hukumar abinci da magunguna wato United States Food and Drug Administration su ba su izinin ci gaba da sayarwa amma da aka duba ga yana da illa daga cikin illolin sa yana sa kansa ta mahaifa wannan alluran tana sa kansa na nono takan haddasa rashin haihuwa na dindindin to sai aka hana yin jima'a a America amma suna da reshe a Belgium gwamnatin America ta hanyar wannan hukuma ta ta United States Agency for International Development USAID sai su bada miliyoyin kudi a irin wannan magunguna a kawo kasashen mu World Health Organization sai ta ce ku ci gaba da aiki da shi ba komai in ka je Durimi clinic cikin Zaria City ka je da matarka kyauta na san akwai lokacin da ake mamaci kyauta wannan allura to yana cikin irin wannan taimakon algungumanci da ake bada to kuma shi yasa Robert McNamara din nan yake cewa wata rana a cikin 1963 karkashin gwamnatin Kennedy mu ba mu da wannan taimako da muke ba kasashen nan ba mu da makamin da yafi shi domin mun tabbatar da inda muka aika da wannan makami ba sai mun aika da sojoji sun yi aisin yaki ba haka yake cewa da turanci this aid is the most important weapon we have because it ensures us that our men in uniform need not go into combat Robert McNamara shi yasa babu mamaki yake yaban the global 2000 policy wanda aka shirya a 1980 karkashin Carter wanda babban manufarsa daga wannan shekarar abinda ya sama a kashe mutane da kaji na ce maka kashe wannan abin da suke nufi kenan eliminate mutane a kasashe masu tasowa wanda yawan su ya kai miliyan 2000 zuwa miliyan 3000 saboda wato yawan mutanen yana kazanta bayan kasa environment to Robert McNamara ya ji wannan kuma kwanan nan ina karantawa a wani website yake cewa allurar rigakafi na taimakawa wajen rage yawan jama'a dinnan saboda haka yana cikin wata wato yana jagaba wajen yin amfani da wannan kuma shine ya amfani da mass bombing da ake cewa a Vietnam wannan mutumin kuma ko kwanan nan Bill Gates yayi wa irin wannan magana cewa allurar rigakafi na taimakawa wajen rage yawan jama'a dan a ciki ake kunsa musu abin da zai kashe su dan zo mu bayani da hujjoji akan wannan yake cewa lalle yana taimakawa saboda haka bilgir ya ba da ɗaruruwan miliyoyi kwanan nan akan wannan har Kano abin ya iso da shi da Dangote sun hada kai ayi waɗannan abubuwa to saboda haka mu sanin irin waɗannan abubuwan shine yake so a zo a kulle a ce muna duk ƙarya ne wala aka tabbatar mun ƙarya ne sai mu watsi da su amma wallahi kafin a tabbatar ƙarya ne ni ban yarda cewa ba ƙarya bane kuma ganin hadarin irin wannan abubuwa shi yasa tun 1991 nake jin na fara bincike akan waɗannan abubuwa siyasar dake ciki ni ba malamin kimiyya bane ban santa ba waɗansu abubuwan ma da nake karanta da ya shafi kimiyya sai na kan aje su gefe ɗaya siyasar da ke ciki nake ɗaukowa in bayani to sai na fahimci cewa wannan ba ƙaramar ƙazamar siyasa ba ce shi yasa ni gaskiya akwai tambayoyi da ake yi amma abu biyu za mu fahimta tukun da farko na yi bayanin da global 2000 policy ko duk wanda yake so ya karanta ya je ya shiga website ya rubuta wannan zai ga report part uku three parts wanda aka mika ma Mr. President na America a lokacin ina jin kata ne na tsararren shirin da aka yi na yadda za a gama da mutanen da yawansu ya kai miliyan 300,000 ya za a yi haka shi yasa da na sake karantawa a wani gefe ɗaya sai na ɗan fahimci wani abu a 1972 kamar yadda Dr. William Douglas ya faɗa likitan America a cikin jarida ko majallar The Health Consciousness ta watan Disamba 1987 ya rubuta maƙala mai suna ƙungiyar lafiya ta duniya ta kashe Afirka WHO murdered Africa har yake cewa there is no question mark after the title ba a ce WHO murdered Africa a'a ba haka ba WHO murdered Africa yace babu aya tambaya domin magana ce wato labari ne khabarin ne labalan labari ne na cewa ƙungiyar lafiya ta duniya WHO ta kashe Afirka da AIDS ya ci gaba da bada labarin cewa ƙungiyar lafiya ta duniya a 1972 ban haddace shafin bulletin ɗinta ba da ta rubuta cewa ta yi kiran ƙwararru malaman kimiyya na America su ƙago wani sinadari wanda zai iya kare garkuwar ɗan adam human immunity ya ce shi ne suka ƙago HIV virus kuma har ya faɗi irin sinadaran da suka haɗa akwai ƙwayar cuta ta kansa a jikin shanu bovine leukemia virus da wata ƙwayar cuta ta kansa a jikin tumaki sheep vicina virus suka haɗa suka samo HIV virus kuma an yi wannan binciken ne a Port Detrick, Maryland a wani military laboratory gwamnatin America lokacin ta bada dala miliyan 10 a fara aiki wanda yake so ya shiga website ya rubuta Port Detrick, Maryland zai samu ɗan bayani makila ni lokacin da na karanta waɗannan kila in akwai computer sai dai a America kuma takardar nan da na samu ta jaridun nan daga America wani photocopy ya kamu kuma bayan haka na sadu da wata ba America Black American Elizabeth Sobo sun kafa wata ƙungiya Information Project for Africa inda suke tona asirin irin waɗannan abubuwan tsarin da ake na cutar da al'umma ƙasashen Afirka da sauran ƙasashe masu tasowa ita ma dai an gama da ita yanzu haka ina karantawa yan shekarun baya na dade ban dan na da file kato duk bayanai ne na wasiƙun da muka dinga idaita da kuma takardu da littafai da ta dinga aika mu nayi bakin ciki da naga an kashe ta da ita da yarta da danta da wanta an shiga an daddaba musu wuka an kashe su amma ban mamaki ba ni kawai sai na alakanta abin da irin aikin da take yi to saboda haka wannan maganar HIV virus World Health Organization ta sa aka kago shi da aka kago sai aka zuba a cikin allurar rigakafin ciwon aga na smallpox vaccine kamar yadda Dr. William Douglas ya faɗa kamar kuma yadda jaridar London Times ta ranar 11 ga watan Mayu 1987 ta yi bayani aka zuba a cikin wannan allurar rigakafi aka aika wa mutanen da ake ganin karuwar yawan al'ummar su matsala ne ga America musamman abin da ya shafi tattalin arzikin America domin mafi yawancin raw materials kayan aikin kamfanonin America daga nan kila suke tahowa uranium wane ne abubuwan da ake makamai da su diamond da waye zayar na ciki Congo zayar Kenya Uganda Malawi Burundi Rwanda Tanzania a wannan gurin da wannan gurbataccen allurar rigakafin an yi ma mutanen da suka kusa miliyan 2 allura da sunan rigakafi shi yasa yanzu ba inda ciwon AIDS yake kaman wajen sai kuma aka cewa aka ce ai wani ne wani biri ne mai ciwon AIDS mai kwayoyin ciwon AIDS ya ciji wani da ya cije shi shine yake dinga yada wannan to in akwai biri mai irin wannan cutar kuma da kodar biri aka fara yin polio din nan kuma an daina to yanzu ana yi hadda dan tayi professor ne zai wannan bayanin ba ni ba dan tayin dan adam ko ayi da kodar biri ko ayi da dan tayin dan adam shi yasa take da alaka da HIV ko ba shi da alaka da HIV duk inda ake so a rage yawan mutanen su za a iya zuba musu HIV ba yau aka fara ba World Health Organization sun yi haka shi yasa wai cikin tambayoyin da ake yi da aka tara malamai rannan da na halarta jita-jita na cewa wannan abu na da alaka da HIV na ce wallahi ni dai bana ganin jita-jita ne dan da aka ce in bayani na ce to akwai ikhtilafi ma ko a fiqhu akwai ikhtilafin malamai balle a wannan abu na ilimin dan adam saboda duk abin da zan faɗa ni ya sha bamban abin da nake a wurin ana cewa ba gwaji wai ba a yi gwajin wannan alluran an gano illa ba na ce wallahi gwaji ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba huɗu ba biyar ba shida ba akwai guda biyar ma da aka yi a cikin ƙasar nan a ɗakin bincike guda biyar hadda na National Hospital hadda na Abuja hadda na NAFDAC a Lagos da sauran waɗansu ɗakunan binciken kuma an mika wannan rahoto ga ministan lafiya a cikin watan Nuwamba wato shekara ta 2003 ni ina da kofi kuma an tabbatar an gurbata duk samples da aka ɗauka na polio da ƙwayoyi wasu ƙwayoyin halitta da suke ma ko kuma ƙwayoyin sinadarai wanda suke ma ƙwayoyin halitta illa ban san ana jin ko progesterone da anti-HCG da su waye ba fanni na bane amma na karanta annan wanda su masu wannan suka faɗa kuma cikin waɗanda suke wannan binciken duk na san su Allah ya sa duk ƴan uwa ne kuma wallahi kuma an fara wannan binciken a ƙarƙashin jihar Kaduna shi likitan da aka fara wannan da shi ya same ni da ina yana jin ina dan bayani irin wannan yana ganin shirman banza nake faɗa irin banganin malaman mu ne a gida sai rana ya kira ne ya ce kai mun je mun wani bincike test a ɗakin bincike na Aminu Kano Teaching Hospital Kano da ɗakin bincike na Teaching Hospital ABU Zaria da na ABU Kaduna ABU Teaching Hospital Kaduna kafin a haɗa su a koma Chamar a koma Chika na ce akan me yace akan polio din nan yace abinda muka gano a ciki ni dai abin ya bani tsoro sinadaran hana haihuwa da suka yawa nace ya kai na depo provera yace ya haka yace amma zamu je gidan gwamnati zamu je wajen gwamnati yanzu a karanta wannan rahoto na maka bayani da suka je ya dawo yace min ita jami'ar ko director general ta NPI National Program of Immunization ta zo an tattauna kuma an nemi a dan basu wani abu su shiru yace muka ki to shine aka ce binciken nan da muka yi duka ba su da inganci saboda dukkanin dakin binciken a gurbace suke abinda aka ga musu kenan saboda aka yin sai an kara wani binciken to shine aka sake wani bincike a waɗannan dakunan binciken guda biyar a ƙasar nan daga ciki akwai facilitators man san mun dan fasara facilitators da Hausa ba
wato ya ji kayan aiki
eh masu kayan aiki daga MPI guda uku akwai observers masu sa ido daga World Health Organization su uku yana nan reporting duk akwai sunayen su a ciki kuma shi aka sake tabbatar da wannan gurbatar dai to shi yasa ne nake cewa a ce wai jita-jita ne akwai sinadaran da suke ma kwayoyin haihuwa illa a ciki gaskiya ba adalci sai dai an tabbatar min wannan ƙarya suka je suka shirya abu na biyu akan wannan shine farfesa Kaita ya gabatar da takarda a alibda cikin shekara ta 2003 da ake wannan rikicin a kuru NIPS akan maudu'in why polio vaccine should be suspended dalilin da yasa a dakatar da yin allurar polio to a ciki shi ma ya kawo wasu majallu na aikin likita medical journals na duniya guda biyar alal aqalla waɗanda suka tabbatar da cewa WHO World Health Organization suna hada baki da kamfanin nika ko kuma ma'aikatan da suke yin magunguna pharmaceutical industries a gurbata allurar rigakafi ba wai polio kadai ba da sinadaran da suke hana haihuwa a kai kasashen da ake so a rage yawansu yanzu ina da takarda tana nan da kuma sunayen duka medical journals to ni ban ga dalilin da duk waɗannan zai sa a ce kuma jita-jita bane in jita-jita ne a tabbatar mana duk waɗannan ƙarya suke sai mu tabbatar cewa jita-jita ne amma ni kafin a tabbatar da wannan na tabbatar gaskiyar kenan musamman in na dubi manufar a America da kasashen Turai akan wannan da shirin da suka yi tsarare saboda rage yawan al'umma a duniya to waɗannan kaɗan kenan daga tambayoyin da aka ce ana yawan yi wanda na tarar da na je wannan kwas ɗin da aka yi malimamai daga cikin tambayoyi shin akwai jita-jitar ana gurbata wannan abu da abun da ke mai kwayoyin haihuwa illa to shi mai gabatarwa ya ce duk jita-jita ne ba gaskiya ni kuma sai faɗi wannan sannan kuma cewa ba gwaje-gwaje da aka yi ni kuma na tabbatar akwai gwaje-gwaje hatta akwai wanda abin nan Professor Abdullahi Mustafa Vice Chancellor na Ahmadu Bello University na yanzu malamin Professor Kaita dan fannin su guda pharmaceutical and medicinal chemistry ko suka yi shi Professor wannan a pharmacognosy yayi shi ne ma ya ci waje na pharmacognosy duk dai a cikin pharmaceutical sciences ne
shi kuma mai kenan wannan karatun da ka faɗi
in yanzu ya yi bayani ni ma kana
na'am
zai yi karan bani ne
na'am
in yanzu sai bayanin pharmacognosy
to
ni ma zan karu
na'am
to shi kai ta a karkashin Jama'atu Nasirul Islam a wannan shekarar dai Jama'atu Nasirul Islam ta yi wannan karamin committee lokacin Secretary Justice Orire ne retire ni ma an gaice ni naje kallo ko da kina dan tofa albarkacin baki na siyasar da na fahimta a ciki to a ciki sai aka ce Jama'atu Nasirul Islam ta gaya ma gwamnatin tarayya mana ta daina wannan polio sai an gano an bincike ingantaccen bincike wanda mutane suka yarda da shi na ingancin shi ko rashin ingancin sa suka ce ba za su yi haka ba abin dai da za a iya yanzu ba za su ce a daina yi ba amma dai a je a yi binciken nan a gano aka yi kwamiti a ƙarshe Professor Abdullahi Mustafa ya tafi Ingila ya kwashi samples daga Najeriya ya tafi Ingila Professor Kaita ya kwashi samples ni kaina na raka shi gusau ya kwashi wasu yaje Kano ya kwashi wasu, yaje Katsina ya kwashi wasu, yaje Sokoto ma ya kwashi wasu, shi ya tafi India. Suka rubuta rahoto a tare, joint report, suka sa hannu, yanzu haka nima ina da kofi, suka tabbatar da wannan gurbatar da sinadaran, sun tabbatar eh basu ga wani abu na HIV ba ciki, amma sun ga abubuwan da suke sinadaran kwayoyin haihuwa illa. Shi kai ta ma har yace akwai wani wadansu da ya gano wasu sinadarai da suke sa wasu ciwon kansa. Da aka zo aka gabatar da rahoto ba a kira kowa ba, ni dai ni ban ma san lokacin da aka yi, sai na gani a jarida. Aka ce ba a yarda da wannan bincike da suka yi ba, duk da cewa sun bi ka'idojin bincike ne na World Health Organization, protocols na wato World Health Organization. Aka ce a tafi a verification, a tabbatar, a tafi India da su ina ne da sauransu. Abin mamaki ba sa daga cikin waɗanda aka tafi a tabbatar da binciken nan. Iyayen masala kuna aka kwasa, ko da ke ƙwararru ne su ma dai sosai.
Amma duk shi prof ya faɗi wannan nan duka, ko ya sake dawowa ya zo
nan. Okay, ya yi duk wannan bayani.
Duk ya yi wani kawai ne. Shi yasa nake so in ce labarin yau don tunda makasudin zaman dama. Hakika don sauraron waɗancan ne muna so za mu tattaƙaita mu ji daga bakin kowanne.
To,
ba don kowa don dama duk an ji namu bayanan, muna son ne mu ji menene su kuma suke cewa. To, tunda ba su zo ba, to ranka daɗe a yi haƙuri prof ya ɗan ƙarasa mana
shi ne ma zai iya faɗan waɗansu abubuwa
a kunne yake
waɗanda nashi muke bukata. Ni ba ƙwararre ba ne a wannan fannin karambani ya kai ni shiga.
Abin da muke nema shi ma prof zai taƙaita don ruwan muna so mu taƙaita.
Ina ganin kamar zan yi magana minti biyar zuwa shida haka.
Na'am, ya yi.
Nabishirah min sadri wa yassir li amri وحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جماعة المسلمين السلام عليكم. كافي انزول مولي لا تقول لا تقول لا تقول
بقلا
كشوايا اخو
كمان اتا ايكي نين و
kuma
take ne saboda
ya ne ni professor ne a kullun hada magunguna na gargajiya da tace su su zama magani na zamani na aiki ma gidan degree na nake ko a pharmacy ne ni pharmacist ne kwararre ne akan hada magunguna. Na uku, ni musulmi ne, ni uba ne, ni ɗa ne, ina da ƴan uwa a cikin wanda ake ba wannan. Saboda da ina da lokaci da na faɗi wani labari da ya faru, ina gida ina kwance ƙarshen abin da nan sati a sama, sai aka ce masu koyi su zo gidana. Na je wata ne sai ce don Allah bayan Allah ba a koli a gidana. Suka ce to su za su ba iyaliya ba amma za su kira manyansu. Na koma gida na kwanta, bayan awa ɗaya sai ga hakimi da mutanen shi su. Nake musu ni ba zan yi da amfani a kai ƴaƴana ba saboda Allah ya ɗora mu hakkin iyaliya. In kare mutuncinsu, in kare lafiyarsu, in ba su duk abin da yake na gari ne, in kore musu fitina. In ya yarda da haka ne sai in yi magana ya ce ya yarda. Shi ne ya ɗauko mishi wasu abubuwa suka ce to su a shugabannin al'umma ba a gaya musu wannan. Me yasa gwamnati ba ta gaya musu wannan? Ba zan faɗi kowane hakimi ne ba. Ko ba haka ba? Madalla. A zuwa na ina da wato abubuwa uku da su in tambaye su abin da WHO ko ba haka ba. Na ɗaya shi ne kullum inda suka je suna cewa wato wannan allurar rigakafi yana aiki ko ba haka ba. To, abin da ya san ya ɗan ilimi na abin da ake ce na immunology, shi wannan abin da ake wato kariya ga ɗan adam da ya fi samu na cuta ta shiga jikin shi kala biyu ba sai zai yi tasawa ba akwai humoral wanda yake gudana cikin jini akwai cellular wanda shi yake wato duk cuta ko infection zai zo daga bacteria ba san me ake kiransu da Hausa ba ko fungi ko kuma virus to a shi wannan al'amari shi ne in da jikin mutum ya taba ɗaya sama to dole ɗaya ya ƙasa cikin wannan biyu ɗin ina fata an gane da wanda ke jini da wanda kuma shi yana wanda ake kiransu particle ko virus ko bacteria ko fungi ya shiga shi jikin zai ɗaga shi sai ya kashe wannan ƙwayoyin cuta to duk wani abin da ake ce da vaccination ko immunization abin da yake yi shine yana ɗauke abin da ake cewa humoral immunity humoral immunity kuma kuma wani abin da beta cells ba sai da zai iya abin da sai a yi mu haƙuri sai su fitar da wani abu ana ce musu immunoglobulins akwai immunoglobulin G akwai immunoglobulin A akwai immunoglobulin E ko ba haka ba to in aka ba da shi kenan ya shiga jikin mutum eh na ji me ilimi kan wanda zai ce zai yi mutum yanzu abinda ake ce mishi antigen ko wannan antigen a kan wannan ƙwayar cutar yake ko ba haka ba zai mutum yanzu ɗinshi me zai faru da shi wannan ƙwayar cutar zai ta gudana cikin jiki ko bai ta gudana ba ina fitar inda akwai na izini kawai na gudu sun cewa zai ta gudana cikin jiki to abu ɗaya zan tambaya in abin da suke badawa da polio vaccine da suke badawa su yi ma Allah su yi ma ɗaya suna da Allah ke ko ba haka ba
su yi wa abin da suke wa
yi fi sabilin lahi cases na abin na polio da aka samu daga baya daga mutane ne kuka daga wannan polio vaccine da suke yi ina da dalili duk wanda aka ba polio oral polio vaccine zai kwana da kwanaki na kasu virus ɗin kuma yana ɗaya daga cikin hanyar da ake samu wannan virus kuma ne wato abin rikitarwa shi ne duk lokacin da ƙwayan cutar ne ya zagaye jiki zai canza ana ce musu genetic mutation wannan zai zo ko ba haka ba ya riga ya rikida ya zama wanda abin da wannan maganin da zai magana shi ba
mutation
abin da ake cewa mutation ya riga ya rikida polio din da ta dawo bayan wannan za ta kai maganin da ake badawa shin in tambaya wanda suke da ilimin addini ya halatta kai amfani da cuta kai maganin cuta ya halatta na sha abin mutane wasu na cewa agaba ko measles ana amfani da bani a maganin shi ya halatta wanda ya rage malaman addini shi magana ta to kamar haka ne ne yake gani za a amfani da ƙwayar cuta a yi maganin cuta kuma kowa ya sani Allah ya halicci ɗan adam da abin da zai kare kanshi to in ka mutum na da garkuwa na takobi amma akwai bullet a jikin shi zai iya kare shi ka kashe wani hanyar kashe cutar ka bude wani abin nan domin wallahi ba zan yi wani haka nan kawai ba a tambaye su sun follow up statistics polio da aka ce an sake samun outbreak a Nigeria daga mutane ne kuka daga wannan vaccine da suke badawa ki sabi din mai
wannan ba
kai ki lati
nan akwai jaridar Daily Trust
na eh an ga
ba
na ga ya an ga ta ya
ga 124 a 2009 ne ko 8 suka kamu da polio jami'in World Health Organization na mance sunan shi na cewa is disturbing wai saboda it mutates
saboda abin ismike
ta abin suka ba bai
yau
abin suka ba bai
na'am
fi sabili lillahi
na'am
ne ne kenan yayi magana akan halaka haihuwa
na'am
ya'a daga cikin da zuwa zan shiga wannan abin din ba ajinda na sani cewa polio vaccine kowa ya sani yana da abin da ke cikin HPV 40 female virus 40 wannan kowa ya san shi a duniya kansa virus to a tambaye su ko a tambaye masu ilimi in muka sami cases na kansa saboda HPV 40 din nan yana kawo kansa kala kala na huhu na saifa na kwakwalwa na menene in muka sami cases na kansa in ba a kashe ku kafin ku haihu to za a kashe ku bayan kula da bayan shekara goma zuwa shekara 20 muka samu outbreak of different cancer wa za a yi ne akwai HPV 40 din nan ko babu HPV 40 sun cire shi daga cikin polio virus ko ba su cire shi daga ciki ba menene hujjar su ne cewa an cire ko ba haka ba in ba a cire ba in aka sami cases na kansa nan da shekara 10 zuwa 20 wa ya kamata ya dauki alhakin wannan ni ba ce su ba ko ba haka ba ni ina magana ne akan abin da yake kware kuma ɗan uwa na ake ba wannan da jikoki na da ƴaƴana da kawunai ba na ɗauka da tambayar da so yi musu ɗaya na biyu shi ne duk inda suka je suna cewa shi wannan abin ba da wani lahani sai mu ce musu hatu burhanukum in kuntum sadiqin ku zo mana da hujjar in daga ciki ko da haka ba sai a ba a sami wanda ba su iya kai da alƙaya musu abu sai a sami ba su iya kai a ce to ga wannan ga wannan menene ne hanin shi duk wani maganin duniya ba ta gani yana da effective shi yana da shi domin ne sun ce sun kashe wannan polio virus a India amma akwai wanda abu da suke ce mishi non polio flaccid paralysis da ba shi polio a shi paralysis ne ko flaccid paralysis za a zubutu hannun sun shanye kuma kuwa sun shanye ko ba haka ba to shi wannan non polio flaccid paralysis ne da ake magana a India kesu kuma aka samu suna da yawa wa ya kawo shi ba ka kuma iya bambance shi da polio ya haka yi zo yana da kamar dangantaka yana da dangantaka da wannan polio da aka ba su a India don haka su ka duba yawa mutane suna cewa lalle wannan polio ba su kila polio vaccination kila shi ya kawo wannan na uku abin da zai so tambaye su duk da abin da mutane suke cewa musulmai sun ce ba su yarda a yi musu wanda abin da sai an ba su hujja ya halatta gwamnati ta tusa sama mutane dole su amfani da wannan abin saboda na san cewa a Amerika akwai abin da suke cewa declaration of independence ko ba ba a ciki an yi magana cewa kowane dan adam yana da right ba san ibini ne ba yana da haƙƙin ya rayu ya samu kwanciyar hankali ya samu lafiya a cikin declaration of independence na America 1775 ko abin da suka faɗi kenan to mu wannan right ne da Allah ya ba mu ko cewa suka yi Allah ne ya baka wannan haƙƙi cewa in Allah ya halicce ka da haƙƙin ka rayu har sai ya rufe ranka ko ba haka ba to wannan babu da haƙƙin ne ko ko gwamnatin ne sadar ce mana wannan haƙƙin ne zan ce wannan magana saboda kana yi jawabi da yawa tun da ba sa nan
haka
shine duk wanda Allah ya bashi shugabanci to amana ya bashi duk wanda Allah ya bashi kuɗi amana ya bashi wanda ya bashi wanda Allah ya bashi ilimi amana ya bashi faɗi wa mutane gaskiya kada ya cuce su to abin da ni zo tsaya akai kenan in Allah ya yi abin da ko ba ka san dauka ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
na'am to afwan bare abin da ya fada guda daya
na'am da yawan
na hakkin da mutane suke da shi ko su mai ƴaƴan su ko kar su yi ga alama yanzu tursasa mutane ake ba wata doka a Najeriya kuma akwai ta a kawo ingantacciya wanda tace dole ne amma wannan dokar akwai ta doka ce ta zalunci doka ce wanda bai kamata ta abin nan a same ta ba tunda babu wata doka da kuma ta tanaji cewa duk wanda ya samu wata illa yana da haƙƙin ya nemi diya akan wannan a America kuwa a 1986 akwai abin nan children's abin nan injury ne ne wanda ta tanaji cewa duk wanda aka yi ma allurar rigakafi ko kuma wani magani ya sa ya cutu yana da damar ya nemi diya a Najeriya kuwa mun ga hatta an zo an yi amfani da yaranmu a Kano sun abin nan ba don cikin waɗanda suka yi wannan bincike ba san da wannan labarin ba sun zama kamar dabbobi ba su da wani haƙƙi har yau ina jin ba a gama ma maganar an biya su diya ba ba don wannan maganar ta tashi ba to kuma Allah kaɗai ya san waɗanda suka samu illa akwai waɗanda suka tafi ina jin na ta kura kai ta ma kamata a ce ya faɗi wannan maganin cizon saran maciji waɗanda wasu suka zo ƙasar nan suka haɗa da gugun maciji suka ba mutane 30 da wani abu 11 suka mutu ba wanda ya nemi wannan diya ba wanda ke ba su da haƙƙi yanzu haka wanda polio ya kama shi saboda saka mishi oral polio vaccine ba shi da wani haƙƙi akwai wanda aka buga a trust na tuna shekarun baya yarinya hadda hotanta saboda an sa mata oral polio vaccine ta samu shanyewar inna ta tafi a taimaka mata ma ma'aikatan suka ce su ba suna taimaka ma wanda ciwon inna ya kama shi bane sai dai rigakafi to ka gani to saboda haka kaga irin wannan ba karamin zalunci bane amma ba wata doka kuma
na'am ni wani abu da na buɗo mara gashi daga kan internet ne a website na think twice din nan website na thinktwice.com www.thinktwice.com gashi immunization laws wato dokoki game da allurar rigakafi gashi abin da suka ce our responses wato tambayoyi da aka yi musu suka bamba da ansa wannan daga America ne jama'a nake karantowa gashi abin da suka ce number 1 tambaya ce can the doctor or hospital make me vaccinate my baby wato likita ko asibiti za su iya tursasa ni in yi wa jariri na allurar rigakafi amsa ita ce no your doctor may claim the shots are mandatory for your infant or young child me yiwa likitar ka ko likitan ki yayi ƙaryar cewa dole ne a yi wa ɗanki ko jaririnki allurar rigakafi sai ce but state laws mainly address vaccine requirements for children entering daycares centers and or school abinda kawai gwamnatin su ta ce shine sai wanda zai shiga makaranta ta ainihin nursery ko kuma primary shine suka ce suna son su yi wa allurar rigakafi amma cewar na kai jariri na asibiti a ce dole asibiti ta shar'anta ba za a yi mishi abin da za a yi ba sai an mai allurar rigakafi ko kuma makamantan haka ya ce wannan ko da likita ya yi da'awar haka ƙarya ne to ina fatar kamar yadda na faɗi don girman Allah waɗanda duk suke iya bincike dangane da duniyar internet don girman Allah su je su duba wannan thinktwice.com website ne daga ƙasar America gashi nan duk abin da kake so gashi nan sun riga ainihin sun faɗi dangane da allurar rigakafin nan da haɗurranta da komai nata to maganar ita ce kamar yadda ainihin Professor Abubakar ya faɗi a yanzu mu muna magana dangane da tursasawa mutane ne da ake cewa za a yi na'am mun gamsu saboda dalilan da muke da su cewa ba mu yarda da allurar rigakafi ba kuma a matsayinmu na masu wa'azi za mu ci gaba da wayar da kan mutane to amma ita kuma gwamnati shawarar da muke bata a matsayinta na gwamnati da ke yi wa ƙasar America aiki to ta bi talakawanta a hankali kar ta jawo mana bala'in da ba za mu iya ɗauka ba sannan kun ga mu a nan makarantar mu Darul Hadith muna duban abin da ya tafi ta ilimi shine lokacin da matsalar ta faru gashi muka ɗibo waɗannan professors ne a cikin shari'ar addinin musulunci muka dalibo waɗancan professors ne a cikin harkar haɗa magunguna kenan kamar yadda nake faɗi a daidai lokacin da gwamnati take cewa ƴan boko haram sun gallabe ta ko to mu kuma ƴan boko wajibi ne gashi ta hasken karatun boko ne ake bayyana haɗarin dan haka kenan ashe gwamnati ba da gaske take ba game da faɗa da ƴan boko haram din idan da gaske ne to ga ƴan boko sun gano manufar gwamnati sharri ce to dan me gwamnati za ta tosasa ashe yadda gwamnati take shirye ta yaki ƴan boko haram to gwamnatin Najeriya a shirye take ta faɗa da ƴan boko wajibi in ba haka ba dan menene tunda ƴan boko yanzu jami'a mafi girma a nan arewacin Najeriya ita ce jami'ar Ahmadu Bello cikin ta muka shiga muka dibo malaman nan ku zo ku bayyana mana abin nan amma mu muna tare da grassroots amma dalilan mu da muka gano mu lallai sun tabbata mana da hadarin wannan abin amma ku zo ku bayyana maganganun nan haka ne ko ba haka ba masanan nan sun tabbata mana da haka sannan professor Haruna Kaita yana ta cewa shi fa abin da yake so su fito su zo wurin nan a zo a zauna sai gashi sun aiko suka ce za su zo to amma abin kunya kuma a ce ainihin ba su zo ba to sai dai da ike ga ɗaya daga cikin ma'aikatan su ya ce wani ya yi mai text cewa ya taho amma shi kanshi wanda ya mai text sai ce ya rufe wayar shi kuma to za mu ba da dama ga ainihin Malam Zakari daga ainihin kungiyar lafiya ta duniya wato WHO Malam ya matso ya bayyana wa mutane irin bayanan da su kuma suke dauke da shi mai yiwa a madadin waɗancan waɗanda ba su zo ba da kuma madadin hukumar lafiya ta duniya bismillah malam
bismillah zauna a nan da kake shire mana waɗannan bismillah ci gaba da bayani inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الحمد لله أعد فالكو جاي نايمنا دا na sami halattan wannan ijtama duk da yake abin ya zo da dan nakasu domin rashin halattan hukumar lafiya na duniya da farko abin da dan gyara zan yi ni ba ina wakiltan WHO bane wato hukumar lafiya ta duniya sai dai we are partners watan duk muna aiki gaba ɗaya da su da su da UNICEF da FAT da sauran dai kungiyoyi wanda suke da harka a cikin sha'anin lafiya kamar yadda malam ya faɗa sunana Zakariya Zubair Usman ina aiki a ƙaramar hukumar giwa fannin lafiya a matakin farko wato shine towa suke kira primary health care to kamar yadda malam ya faɗa ni na cikin mazan tafi giwan wurin aiki na sai na ga wannan text to ni kuma gaskiya ina da sha'awa saboda an gayyace ni na taron barewa to a gaskiya ni wannan ra'ayi ne zan faɗa ko in ce fahimta na zan faɗa amma ba ina ba zan a ribakin sun ci musu albasa ba kafin in faɗa kuma zan roƙi ba ya yi haƙuri shi shugabanci akwai sai ka yi haƙuri kuma koyaushe mutane ana rainan su ne kada malam ya fushi da wayannan mutanen a sami wani lokaci ɗin da kansu su zo da in sun sace wannan abu to shikenan ba su da wani hanzari roƙon da nake yi kenan to akwai wasu tambayoyi da zan yi ko kuma roƙo a gaskiya na dai ina wannan aiki na rigakafi tun muna yara mun ga makaranta haka har zuwa yanzu kuma tsakani da Allah ni abinda na gani ban ga cutarwa wanda ya fito na zahiri musamman abinda ya shafi jins watan kwayoyin halitta na hana na haihuwa a ce yau gashi wannan oral polio vaccine kai tsaye hana haihuwa ba sai ma muka ga fariki din ma ya karu sai muka ga haihuwan ma ya karu ana ta samun tagwaye ma kuma ana samun yara din idan kuma an ga wani cutarwa na zahiri ni a shirye ki a kawo mun wanda directly wannan kai tsaye shi abin da ne cutar wannan polio da aka sa muna ina bukatar shi dan ni ma ina ta tara hujjoji dan ya ga cikin hujjojin da nake tara lokacin zai kai shekara wajen biyar gab da za a koma shika wani shekara biyar ko fiye da ya wuce na sami shi Dr. Pindadi immunologist ne watan shi pathologist watan likita ne wanda ya shafi abin nan cututtuka zan kira shi binciken cututtuka haka
morbid alertness
na'am ya za mu kira shi
to inda mutane su gane wannan morbid anatomy cewa likitan gawa
yawa
mutum ya mutu da ciwo sai su zo su
to su to bari mu yana da za a fahimta likita ne mai binciken forensic ko kuma ne binciken gawa haka kamar an samu mutum a mace ana tunanin menene kashe shi to shi inda ya kware kenan in makon shaka ne zai gano in an shaka mishi guba ne zai an harbe shi an buge shi duk kwanto shi mai kafa numfashi har ya rasu duk zai gano na zo mun same shi da yau iyali na muka je muka ce kaji kaji abubuwan da yake faruwa da zargin da ake cewa shi wannan oran don muna aikin ne kuma gaskiya mun mallaki shi addinin mu muna kuma da kishin mutanen mu me ka gani menene ka ga mai tsakaninka da Allah yace to kun tambaye ji kana dawo daga tafiya ne amma yau saurare ku yace da farko dai shi wannan oral polio vaccine da kuke gani shi ba gurbata shi ba ba an cutarwa da zai mu ce to ai ga abin da muka ji professor kaita ya faɗa da sauran su mu shi ne ta da mana da hankali tunda kuma likitan magani ne kuma ya zo faɗi gaskiya ko musulmi ne ya faɗi gaskiyan al'amari ko mu ji an wani kalubalance shi ba haka nan shi yake san gaskiya a wurin ka sai ce to kamar a ce buhun masara sai a sami shi kwayan wake daya a cikin buhun masaran nan a nika shi kuna ganin wannan waken zai gurbata wannan buhun masaran har yi mishi illa ya canja mishi abin muka ce muka ce mishi mu ce to kamar haka ne a cikin polio muka ce to me ya kawo waken
dama shi ne tambaya gaba na shi ne ma'ana me yake nufi da wake a cikin masara
shi ne wannan sinadarai guda biyu da ake kira lokacin da ake abin progesterone estrogen da progesterone
kenan ya yarda akwai gurbataccen abu
ya yarda ya yarda akwai wannan ya yarda amma ku ce me ya kawo shi
na'am
to ya kawo mana hujjoji wanda ya kawo mana hujjoji wanda ya shafi kimiyya na ne cewa ana sa su ne kaman su zama kaman su ne za su raini wannan kwayoyin kwayan cuta wanda aka raunata su wanda in an dora ma yarsu za su tasar da garkuwa ya aiki an gane abin da ke ndi kamar yawanci za ku ga kamar yadda malam yi maganan maganin sarin maciji akwai hukumar macizai ne ake ɗibowa ta yi a raunata shi a ɗakin bincike to da maciji ya sarin mutum za a tura mishi wannan maganin wanda aka raunata shi ɗin sai ta yadda garkuwa wanda yake zai ana tsara insha Allah zai mishi maganin wannan tsari din to yawanci da mu duk magunguna na zamani musamman ne shafin rigakafi irin haka ake yi ya hada da su ƙen gani shi kan shi kolin da ake magana akai tarin kida tarin huka da sauran duk yawanci hanya da yace ake bi to an din take ta wannan bayani da yake yi yayi nuna min cewa wannan abu ba ba wani illa kai muka tafi mun gamsu akan wannan sai kuma daga baya abubuwa suka yi ta zuwa da zargi akan irin wayannan rigakafin da ake ta yi gida-gida to duk da haka nan ba ni abin nan kasa guye ba muka je muka samu wasu malamai a cikin zari muka ga musu ga abin da likita rafin dadi ya fada suka ce su ba su yadda abin da rafin dadi ya sun fi gamsuwa da na professor kai ta wanda ya zo ya yi lecture a masallacin shugaban izalin zari malam sani yakubu saboda su sun gamsu da wannan kai ba wani magana da za su saurare ni nace to ina roƙonku abu daya wanda shi ne ma ke sauroki malam yanzu shi ma nan ina nan a matsayina na don girman Allah kamar yadda aka yi wannan daren hadis din nan gaskiya din ne kishi zai ji dadi shi ma musulmi ne a yi mana laboratory wato ɗakin bincike na kimiyya kuma mu a shirye muke duk wani vaccine duk wani irin nau'in rigakafi da ake nema mu kawo shi domin a yi bincike na musulunci a yi wanda ba mu san ya shafi harkan gwamnati a ciki namu ne kawai yamu shine sai kuma roƙon da yake ƙara yi shine a sami matasa ƴan uwa su shiga cikin harkan lafiyar tsundusi su yi yawa domin tunan da za mu ƙara gaggawa za a ƙarfi fito da wasu abubuwa ko ne makan maganin shi shine mana roƙon guda uku ya tohara da ke saboda haka ni ba ina fahimtar hukumar lafiya ba kusan in ce ni ina da sha'awa ne da hamata amma na fasa zuwa na ɗan dakatar da aikina na hutu nan na an zai da kini ma gayyatar ya zo a ƙwararren lokaci amma saboda ina da ina son abin kuma malam ya fita go
to
wa man taron da muka yi na barewa a ƙarshen magana kenan
ba ka bari wa dawo sai kai magana yana nan dai zaka
lokacin da ya tafi sai zargi ya shiga
okay
suka ce ya malam zai zo fito da wannan kuma tabbiya ya taso amma kuma ya tafi
shi yasa mun ce bari ya dawo
to shine kawai
wato bukatar ka ta farko cewa a daure in sun sake tahowa a saurare su saboda ana renon jama'a ne ina ga kawo kuskuren fahimta kuskuren fahimta shine a zaman mu na farko mun aika da goron gayyata ga kowa da kowa babu wanda ya zo cikin jami'an lafiya ba wanda ya zo na farko kenan na biyu da suka ji abin ya yi tasiri suka ce za su zo da suka ce za su zo muka ce musu muna maraba da su shi galadima yake tambaya ko ina da wani sharadi in za a ziyarce ni nace ni ba ni da sharadi ni ahli sunna ne ni dan boko ne idan irin waɗannan abubuwan suka haɗu akan mutum free ne in ka ga mutum yana tsoron zuwa wurin ahli sunna ko dan boko to ba shi da gaskiya ne dan boko ba shi da wata ka'ida ni ba ma'aikacin gwamnati bane kawai dan boko ne I'm just an intellectual saboda haka ko a titi ka ganni a gidan mai zaka iya zuwa wurina ni ba sarkin gargajiya bane ni ba shehin dariƙa bane ni ba shugaban wata kungiya bane wanda zaka ga dan agaji zai ture ka ni kadai nake yawo nace ba ni da wani sharadi dan haka ka zo gida na ko yaushe matsalar shine ni ba zaka zo gida na ka ce in baka kudi ba zan baka ba shine ba zuwa ba zaka zo ni ba ma'aikacin gwamnati bane ni ba sanata bane ni ba kaza bane so kawai zaka zo ne abinda zaka zo kuma da shi kawai zaka zo da abu ne mai ma'ana kawai so da haka baka da matsala ne zaka zo gidana sai kenan idan zaka taho yanzu da zaka taho inda zaka taho da ma'aikatan ku nan waɗanda suke arna ne masu wando da mini suke baka da matsala ba a barsu su shigo nan baka da wannan matsala saboda nan cibiya ce ta duniya ba cibiya ce kadai ta addinin musulunci ba dan haka kowa zai iya zuwa nan Reverend Father Bishop zai iya zuwa nan magajiyar karuwa za ta iya zuwa nan ni ne nake da wurin ni kuma da na tsara haka na tsara shi saboda haka baka da matsala kenan yanzu me ya hana su zuwa shi yanzu a matsayin shi na wanda yake aiki bai kamata in uzuri ya taso mishi ya bugo waya cewa don Allah a yi mini uzuri ba zan samu zuwa ba bai yi wannan ba mu muka buga mishi waya ya ke dauka ana bugawa yarinyar shi waya ta dauka da ta dauka kuma ta buga mai waya ya dauka sace ba za su samu zuwa ba me yasa mun ba zai gaya mana ba waɗannan ne ake tarbiyya waɗannan su ne zamu zauna su wulakanta mu saboda sun mai da malamai ƴan iska kana ji in da shi da gwamnan Kaduna suka yarjejeniya haka zai mai idan chairman na local government din Sabon Gari ko Zariya suka yarjejeniya kana jin haka zai yi saboda haka mu sake sauraron su a nan Darul Hadisi to wulakanci ne mu kuma Darul Hadisi ranar da muka yi lacca ka je ka samu kasar din mun fada wannan makaranta ba ta gwamnati bace ba ta wata kungiya bace ba ta wata dariƙa bace duk duniya ba wanda ya gina mana makaranta ni kadai na gina makaranta don haka babu wani wanda zai zo ya ce saboda shi ne wani babu duk wanda zai zo nan zai zo a matsayin shi na musulmi ne to kawai ka zo sake ka zo a matsayin aiki ka haka ka zo saboda haka yanzu su ce kuma wai a yanzu su kuma ba su je su sake sa lokaci yau din da muka sa sai da muka ce musu tayi mana tayi musu dalibai ne muke da su na secondary school gaba ɗaya aka ɗage karatunsu wannan damages din muka ce idan suna so za a sake zama da su za a yi zama da su amma sai sun biya shi ne capitalism ba WHO suke wa aiki ba WHO sun yi mata aiki fi su bin laifi suna aiki dai on a capital system so mu ne ma za a amfani da musulunci a mai da muwawa a ce muna tarbiyya